الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarun albarka yini lahadi wanda yau wata na zulhijja watan sha biyu a musulunci yana da kwanaki guda bakwai yau kuma hijira na da shekara 1444 daidai da 25 ga watan 6 miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka wanda yake daura da gidan Alhaji Salame Nangi a nan unguwa ta Bobashango a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasinmu na littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa a wannan masallaci a duk zagayewar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabus salah babul mawaqit littafin sallah kuma babi da yake magana kan lokutan sallah mun karanta hadisai dai har 49 a shi wannan littafi yau kuma insha Allah zamu tashi hadisi mai namba ta 50 daidai a shafi na 13 a littafin insha Allah kafin nan muna cikin munasaba ta ainihin kwanuka 10 na shi wannan wata na Zulhijja fararen kwanuka masu tarun albarka da falala da alkhairai wanda ba sa kididduguwa ko ba sa lissafuwa ana kwadaitar da al'ummar musulmai tun daga shigowar waɗannan kwanuka har zuwa yau bakunan iyaye malamai da ƴan uwa abokan da'awa ba su shiru ba wajen tunatar da al'umma da kwadaitar da su da zaburar da su akan tashi tsaye a dagi a ribaci wannan kwanuka da ayyuka na alkhairi domin kwanuka ne wanda za su shude kuma sun ma dauko shudewa a cikin kwanuka 10 yau an ci guda 7 wanda ya rabu kadai guda 3 ne kawai kaga an ci 2 bisa 3 kwanuka saboda ka wannan zai nuna mana kan cewa dukkan wata munasaba idan ta zo irin wannan to gaggawar ribata ta ake karka yadda a barka a baya karka sake a barka da jin labari kai ma kai kokari iya irin naka cikin irin damar da Allah ya baka ta lokaci ce ta abun duniya ne ta hikima ce ta dagewa da karatuttuka ne duk dai ayyuka na alkhairi kowane iri ne to abin lillinka sakamakon sa ne a wannan kwanuka so daga kada mu yadda ƴan wannan ukun da suka rage su zamto sun zo sun shuda sai dai a ce labarin su ake bayan sun shuda baka tabbatar da kai wani aikin alkhairi cikin su ba wannan asara ce da bata da kama wanda kuma duk cikin mu nan ba wanda yake da tabbas cewa kwanukan za su iya dawowa ba da same shi a rayi ba mai wannan tabbas din abu na biyu a cikin wannan kwanuka guda 10 akwai wani yini guda 1 wanda babu irin sa a shekara gaba daya a diyini na shekara muna da yini 360 da wani abu amma babu yini wanda ya tara alkhairai da albarkoki da darajoji da falaloli kamar yinin tara ga wannan watan na Zulhijja shine yinin da ake gabatar da aikin Arfa wannan yini a wannan shekara zai kasance a ranar Laraba kenan afwan ranar Talata ko yau muna Lahadi 7 gobe Talata 8 afwan gobe Litinin 8 ko Jibi Talata afwan Jibi Talata shine ranar 9 ga shi wannan watan na Zulhijja kuma ita ce ranar Arfa ranar 9 ga wata ranar Talata ita ce ranar Arfa wanda kusan ma akwai malaman da suka tafi kan cewa akwai yanayin da yake kama da wajibci akan musulmi mai lafiya ya azumci wannan gine mai albarka. Abin ma suna ganin yafi karfin mustahabbanci inda za a yayi hijabi a ga irin lada da Allah madaukakin sarki ya aji a karkashin azumtarinin Arfa, to da ba wanda za a bawa shawara ba, ba wanda za a tunatar ba, domin amrun ne ghaibi, al'amari ne na ghaibi wanda Allah ne kadai ya san din billadan da zai bi wa musulmai wanda suka yi azumin yinin Arfa idan Allah ta'ala ya kai mu. Sarki, ina kwadaitar da mu da dukkan masu sauraron mu, kuma wasiya gare mu zuwa ga iyalan mu, zuwa ga dukkan wanda za su ji maganar mu da shawara, ayi damarar yinin azumtar yinin Arfa wanda ya kasance ranar talata mai zuwan Allah ya kai mu. Ayi yunkuri, a dage, kada shedan ya ci nasara a kanka. Makin Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hikima ta musulunci, su mahajjata suna can sun shagalta da yinin Arfa tunda gobe 8 ga wata za su tafi Mina. An fahimta? Daga nan ita ce yawmut tarwiya, da ranar 8 ga watan Zulhijjar nake fara aikin haji. Dukkan alhaji zai fito daga inda yake tafi Mina. Daga nan washi gari 9 ga wata za a yi dandazo a Arfa, wanda ma'aikin Allah yana cewa alhajju al'arafa, ita hajjin ma dunkulalliya, Arfa ce hajjin gaba daya, domin shi ne aiki mafi girma a cikin aikin haji. Ana taruwa sai Allah ta'ala ya faɗa wa mala'iku cewa ga bayina can sun tattaru abu daya, sun taɓa gani na suka yi imani da ni. Mala'iku suka ce ya Allah ba su taɓa gani ka. Mala'iku bayin nan na da suka taru a wannan gu suke neman gafarata, suke neman aljannar, sun taɓa ganin aljannar? Mala'iku ce Allah ba su taɓa gani ba. Sannan su ce Allah ya ce musu, mala'iku bayina da suka tattaru a nan suke neman tsari daga azabata, sun taɓa ganin azabatawa? Mala'iku ce Allah ba su taɓa gani ba. Sai Allah ya ce, to mala'iku ku ce da duk na gafarta musu. Wannan hadisi mai inganci ma'aikin Allah ya faɗa. Ya sake cewa hajjul mabrur laysa al-hajza'un illa al-janna. Duk wanda ya haji karɓaɓɓiya daga niyyar zuwa tafiyar zuwa gujirin zuwa hanyar da aka ji din zuwa aiwatar da aikin, in dai mutum musulmi da imani yayi wannan ya ji har ƙarshe lafiya, to ma'aikin Allah ya ce Allah ta'ala zai ba shi tukuicin aljanna. To domin musulunci abu ne mai faɗi, kuma al'ummar musulmai al'umma ce mai yawa, kuma shi aikin hajjin Allah ta'ala ya ƙayyade, ya iyakance iyaka waɗanda ba su dama. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, sai ce man istata'a ilayhi sabila, sai wanda Allah ya so ya bashi iko, ya bashi hanyar tafiya. Akwai dubbai ko miliyoyi wanda Allah bai ba su dama tafiyar ba. Dake shi musulunci addini ne na balance, parallel, ba za a keɓance ta ga wasu mutane kawai ba. Sai ma'aikin Allah ya ce, to al'adai suna can sun shagalta da yinin Arfa da tasbihai da neman gafaran Allah da faɗin la ilaha illallah da yawan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, suna can sun shagalta da wannan. To ya ku al'ummar musulmai waɗanda ba su samu damar zuwa aikin hajji ba, to su ma su shagalta da azumin yinin Arfa. Sai ku yi musharaka da ƴan uwanku, su suna can sun shagalta da yinin Arfa, ko kuma kuna nan kun shagalta da yin azumi a wannan yinin, sai ku yi musharaka cikin lada. Ya samu aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya azumin ranar Arfa ya ce, to akwai kyakkyawan tabbas daga Allah zai gafarta ma zunubin shekarar shekarar da ta gabata da shekarar da kake cikinta. Azumi dai za ka yi, kuma azumin ma ya zo mana a yanayin sauƙi, yanayin damina, babu rana, babu ƙishirwa da yawa, ƴan awoyi ne, ba su fi awa 12 zuwa 12. To amma Allah ya yi alƙawarin za a gafarta ma zunubanka na shekarar a azumin yini ɗaya. Ba azumi kwaya ɗaya da ya tattara falaloli kamar wannan azumi, kuma ba abin da yake zame wa ɗan adam matsala illa zunubi a guba alƙiyama. Duk wata matsala in dai ba zunubi ba ne ya sha kanka a ƙiyama, wallahi matsala mai sauƙi ce, ta wuce, ta wuce, ta wuce ba. Amma babbar matsala ka je gaban Allah zunubin ka yi fa aikin ka na alkhairi yawa to anan za ka ga matsala bakinta da wasalinta an fahimta amma duk wata matsala ta duniya da wata rigima in dai ba zunubi bane shakan aikin ladan ka kiyama to wallahi wannan matsalar sunan ta wuceciya ta wuce ba to duk abun da zai zame ma matsala a gaban Allah a gobar kiyama babu ya zunubi to shi wannan zunubin da yake zama matsala da barazana to Allah ya ce ne shekara biyu zai goge ba zunuban shekara biyu ga kuma din billada da Allah ya sa zaka yi musharaka da ƴan uwanka musulmai suna can suna aikin arfa kai kuma kana nan kana azumi to daga azumi ne ya ƴan uwa wanda karka yadda a barka a baya karka saki ayi ba kai da kai da iyalanka da dukkan wanda suke karkashin ka da dukkan wanda suke jin shawararka da dukkan wanda suke jin maganarka to ayi kokarin dandazo da damara ta azumtar wannan gini in Allah ya kai mu kwana biyu masu zuwa Allah ta'ala ya raya mu ya sa muna cikin rayayyu wanda za su iske wannan gini na arfa mai albarka kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtar sa da ayyuka na alkhairi kuma Allah ta'ala muna roƙonka amsa mana bayan azumin malamai suna cewa yini ne wanda babu yinin da Allah ta'ala yake yawaita yanta bayi da suka cancanci zuwa wuta zuwa aljanna kamar wannan gidan an ce shi dan kururuwa yake a yinin arfa shi dan gunda zai zauna gagarasu domin Allah sai duba cacimin dandazon mutane sai ce mala'iku ku ce da na gafarta musu mala'iku ku ce da na gafarta musu mala'iku ku ce da na gafarta musu to abin da yake damawa shi dan rike Allah ya dinga yantawa yana gafara yana bonus na aljanna a wannan yini to ba yinin da Allah yake wannan kamar yinin arfa saboda haka in ma ka samu dama kai dan kwarekwarin itikafi a wannan yini in ka samu dama ka killace kanka awa uku ne awa hudu ne iyaka damarka ka killace kanka ka fuskanci Allah wajen neman gafara da wajen neman biyan bukatu da kai da mahaifanka da ƴan uwanka da al'ummar musulmai kar ka yadda yinin yazo ya zamto bashi da bambanci da sauran yinin da muke ne ce na farko ka rike wuta kar sai sallar jami'i ba kai a wannan dukkan sallar jami'i tun daga asuba har isha ka dage ka rike wuta kai ta cikin jami'i kuma ka dage wajen zama da neman gafarar Allah da yin istighfar da yawan maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah ya ce da shi da annabawa sallallahu alaihi wasallam ba abu da suke yawan maimaitawa a yinin arfa kamar wannan kalma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir in kuma addu'a ce yace addu'ar da shi yafi sallallahu alaihi wasallama ita ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar karike waɗannan abubuwa guda biyu ma'aikin Allah ya ce in karike musu wuta a wannan yinin akwai yiwuwar Allah ta'ala kai ma ya jefa ga cikin riwa gafara da rahama kai kokarin kame bakinka a wannan yinin karka zagi kowa karka ci naman kowa karka ci mutuncin kowa karka yi giba karka yi gulma yini ne mai alfarma yini ne mai albarka ana son kuma alkhairi ya yawaita a wannan yini sadaka ne kyauta ne turawa na kaza ne bawa na kaza ne iya da kyau ya zamto duk kankantar abin da Allah ya baka hannunka to ya zamto akwai rabon ɗan uwanka musulmai a ciki duk kankantarsa ka aikawa na ka bawa na ka turawa ne to abu ne mai alkhairi mai kawo wa ɗan adam matsayi da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ita ce yar takaicciyar nasiha ga abin da ya shafi yinin arfa wanda zai kasance a ranar talata mai zuwa idan Allah ta'ala ya kai mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa muna cikin bayinsa duk abin da yake raba wani alkhairi a cikin wani yini ya sa darban mu duk kuma wanda yake wa yantawa da gafartawa Allah ta'ala ya sa muna cikin su Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu dace inda zamu tashi kamar yadda na faɗa insha Allah shine hadisi mai namba na 50 kuma a shafin littafi na 13 a littafin muna cikin babul mawaqit kamar yadda ne bayani babu da yake magana kan lokutan sallah hadisin da zamu tashi kansa hadisi ne Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi kale ki cewa hina habasa al-mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min salati al-asr wannan kuma shine darasin mu na takwas al-tafi insha Allah ma'aikin ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a yayin da mushrikai suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa game da yin sallar al-asr a lokacin ta na faɗa muku abin ya faru a ghazwatul ahzab wanda ke ci masa yakin Khandaq wanda kafirai mushrikai suka aika goran gayyata sassan duniya suka hadu domin zo su murtsike manzon Allah da sahabbai a garin Madina taron dangi akai to a wannan yinin ma'aikin Allah sun shagalta da kewaye garin Madina da ganuwa suna ganuwa bisa shawar da Salman al-Faris ya bayar to suna cikin wannan aiki sun shagalta da aikin har lokacin sallar asr ya wuce musu hadisi da makaranta a ƙarshe manzon Allah har addu'ar Allah ya cika kaburin su da wuta yayin hadisin da muka tsaya a kansa kenan har yake cewa haba suna an salatul asr sun tare mu har lokaci ya wuce musu sallar asr to dan Mas'ud yake cewa a wannan yinin da manzon Allah da sahabbai sallallahu alaihi wasallama wancan shagaltuwa da neman kariyar kai daga mushrikai ta saba ayi sallar asr a lokacin ta ba hatta ihmarat ash-shams aw isfarrat har lokacin da rana ta yele-yelo ko ta yi jana fadawa sannan manzo Allah ya samu damar da za su sallar asr fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shagaluna ani salati al-wusta sun shagaltar da mu akan sallah wanda ake ce mata sallan tsakiya ita ce sallar asr ayi ani salatul asr kenan sun shagaltar da mu game da sallar asr ba mu yi ta ba an kare ko sai ya ce mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ya Allah ta'ala ya cika cikkunan su shine ajwafu jawfu ne an gane ko wa quburahum da kaburburan su ya Allah ka cika musu shi da wuta ka cika cikkunan su da kaburburan su da wuta ya Allah domin sun tare mu da yin sallar al-asr bami ba annabi Dawud alaihi salam shi ma wata rana ya taba samun kansa cikin irin wannan jarabawa an ce ya fita irin gandun gona din nan gidan gonarsa akwai dawaki da shanu da abubuwa dai to iyacin iya ganin dawakinsa da abubuwa har shi ma lokacin sallar asr ya wuce ya shiga ta bi sallar asr da ya dawo ya tuna cewa ga al'asar ta yi har ta wuce ban yi ba akan waɗannan dokunan nazo sai annabi Sulaiman alayhi salam sai ya ba da doka duk dawakin nan a je a sassa da su gaba da faɗaɗe kamar su hanbi suki wal araq aka dinga sare musu wayayyu domin ai dalilin su ne yasa bai sallar asr din to gaba ɗaya su ma araba su da duniya to kun ji bayin Allah na ƙwarayen da suke damuwa da sallar amma kai yanzu kana iya tuna cewa menene ma ya hana ka sallar samun azhar ajin menene ma ya hana ka sallar samun al'asr ajin menene to su in abun ma ya zama to ila muhala yayi an yi din to inda dama suna rubuwa da shi gaba ɗaya su dauke su yanke mai alaka gaba ɗaya da shi to wannan shine irin kulawa da damuwa da suka da ibada sallah mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan uzuri ne domin suna difa'in nafs suna kare kansu ne kar a shigo a far musu a kashe su a kashe musu mata da yara da sauransu to amma yace dalilin su ne ai har aka yi al'asr har rana ta fada ba mu yi al'asr ba to ya Allah ina kai karan su gare ka ya Allah ina kai kuka na ka dau mana matakin da zaka dauka shine Allah ka cika cikkunan su da kaburburan su da wuta amma yanzu waya ta taba hana ka samu sallar jami'i kuma wani mataki ka dauka ba kana da mashin ya taba hana ka samu sallar jami'i to wani mataki ka dauka kan mashin kana da mota ka taba shagalta da ita har kai sallar jami'i dalilin ta to wani mataki ka dauka akan wannan shine karatu ba shine abin da zamu sa a kwakwalen mu da zukatun
duk abin da zai kama matsala game da ibadar sallah to karbi shi in kuma ka saki ka biye masa wallahi zai kai ka zuwa ga halaka zai kai ka zuwa ga fushin Allah ko menene in dai dalilin sa zai sa ka rasa sallar jami'i dalilin wannan abu zaka dinga hasarar sallar jami'i lokaci bayan lokaci to kai kokarin rabuwa da shi ai ku ba shi din zaka rayu a duniya ai abin da ya ana ka samu sallar jami'i ai a duniya ka same shi kuma da can ka rayu ba shi ko menene shi to in ka rabu da shi ma zaka rayu an fahimta da ke ko saboda ka wajibi ne ƴan uwa idan mun karanta nasi irin wannan to mu dinga compare da rayuwar da muke ci mu dinga kwatantawa menene yake shigartar da mu a kullun in munasaba irin wannan ta kama ina magana kan cewa wallahi wa ansu abin da yake hana mu samun sallar jami'i wani abu ma shirme ne ba a duniyan can ma ba shi da amfani ma ba shi da wani sakamako ba yanzu wani a ihu na ƴan siyasa wani ya wuce a wannan wucewar ƴan siyasa sai a yi sallar jami'i bai ba wani a harkar bal musamman matasa bal a harkar bal ta arnama wanda za a ji a kunna kuna gani a sikirin to akan wannan sai wani ya zara sallar jami'i kai ko hawan sallah eh duk daya ko ana hawan dokuna kaje ka dinga kallo har ai sallah yanzu kana ganin dalili ne zaka je ka ce Allah ai hawan dokuna ne yana yin sallar jami'i anya wannan dalili ba ma kai dan kallon ba har ma hauye har wanda ya hau dokin in dai lokacin sallah ya wuce iyakan doki wallahi tallahi wannan ba amsa da zai fara Allah ba kuma Allah ba zai gane shi an fahimta da ke ko saboda ka duk abin da zai kama matsala game da sallar jami'i ya dan wakar mu da shi karbu da shi kawai in kuma ka biye masa wallahi zai kai karamin da ba za ka iya fita ba wannan shine shawara kuma shine irin yanda karatun ke karantar da ku abin takeici ƴan uwa musulmai a kullun ina buga irin wannan misali musamman kasance kanka a cikin gari gunda ake hada-hada da yawa ka zo ga masallaci an kira sallah ana sallar asar ko ana sallar magrib za ka ji hondu mota da mashin da sawo mutane wallahi bai tsaya ba kuma musamman sallar magriba sallah ce mai takeicin lokaci zirga zirgar mutane da hayaniya ba ta tsaya ba amma kai ka tsinci kanka lokacin da ake sallar magriba waɗannan mutanen kuma da suke zirga zirgar kashi 70 80 musulmai ne kun fahimci maganar ina za su je me ana su su tsaya duk inda sallar ta same su su sallar me yasa ba za mu ji sawu mu ya dan tsaya bane a lokacin da muke sallar me yasa ba za mu ji daukewar sawu ko dan kadan ne a lokacin da lokacin sallah ya shiga ake yin sallar kowa ya kula da wannan kana sallah amma kusa da kai hayaniya ba ta tsaya ba kuma duk musulmai ne kaga wannan kalubale ne mai girman gaske a matsayin ka na musulmi duk inda aka kira sallah musamman sallar magriba mai takeicin lokaci to ka tsaye da abin hawanka kai samu gudu zaka samu sallar cikin jami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jamaa afdalu min salatil fazl bi 27 daraja ka samu sallar jami'i duk iya sallar kan kai kadai zaka yi to waccan sallar jami'i sai tafi taka da daraja 27 kuma ɗaya daga cikin malamai ke cewa daraja ɗaya in Allah ya karba sai baka aljanna a kanta duk sallar jami'i tana da bambanci da sallar da mutum ɗaya zai yi shi kadai da darajoji sama da 27 an fahimci wannan yasa Abu Zur'a ɗaya daga cikin magabata idan wani dalili ya sa bai samu sallar jami'i ba dalili mai ƙarfi ba a shari'a ba ba irin dalilan mu ne yanzu ba to idan yayi wannan sallar sai yayi nafila irin sallar sau 27 in azharci bayan ya kammala sai yayi rak'a hurhu sau 27 idan magariba ce sai ya rak'a uku sau 27 domin ya ce wai Allah ko Allah ya karbi wannan ne kobarin wancan ladan da ta samu to wannan shine inda magabata su amma mu a yanzu sallar gaskiyar magana ba ta da kima kaɗan ne daga cikin mu suka mai da sallah abu mai daraja mai kima dan abu kaɗan sai ka yi mamakin mutane sai ka sha mamaki akan su wallahi dan abu kaɗan sai ya hana mutum samun sallah ko bai damu ba bai ji a jikinsa wata hasara bai damu ba
to daga wannan kalubale ne ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama Allah ka cika cikkunan su da kaburburan su da wuta domin sun tsare mu bamu samu sallallahu al-asr ba aw qala hasha Allah ajwafuhum wa quburuhum nara ko kuma Allah ta'ala addu'a ce Allah ka cika dai ba ko cikkunan su da kaburburan su da wuta manzo Allah yake wa wadancan mushrikai addu'a domin dalilin su ne sa kai sallallahu al-asr har ta wuce basiba sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma qala Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa a'tama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi isha wa tarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sallar isha an fahimta fa kharaja Umar fa kala as-salatu ya rasulullah hukuma a'tama manzon Allah dan jirkinta akwai lokacin da sallar isha'i tayi manzon Allah bai fito bai dan samu jinkiri to sai Umar dan kabba bai fito daga cikin masallaci yake ce as-salatu ya rasulullah as-salatu ya rasulullah kamar sallah dai lokacin sallah yayin manzon Allah lokacin sallah Umar dan kabba yake fada raqadan nisa'u was-subyan abinda Umar yake cewa ga yara kanana da mata suna take gidi a masallaci kaga she lokacin sahabbai har da matan su suke zuwa masallaci da yaran su ga sunan manzo Allah sun fara gengedi ba mata da yara duk suna gengedi kine raqadan nisa'u wa subyan fa kharaja ra'suhu manzo Allah sai fito da kansa ya leko mu ana cikin masallaci domin ga gidansa ga masallaci katanga ce kai tsakanin su ga masallaci akwai window ma na masallacin ya fice din gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sai leko to wannan window ya leko da kansa ya kokoro a lokacin kansa iya daga ruwa ma kamar ya fito daga wanka kansa iya daga ruwa ya kulu sai manzon Allah ke cewa laula an ashukka ala ummati ba dan dai kar abin ya zama to akwai takura akwai matsawa ga al'ummata ba aw ala nas ko ba dan abin kar ya zama to takura akan mutane ba la'amartukum bi hadhihi salah hadhihi sa'ah to da na ba su doka su dinga yin wannan sallar irin wannan lokaci an fahimta shine can kamar karfe 10:30 zuwa 11 wannan shine lokaci mafi farala game da sallar isha har inda zaka same ta a cikin jami an fahimta har inda zaka same ta a cikin jami to yin ta a wancan lokacin yafi farala amma in wancan lokacin zai zo baka same ta a jami ba to sai kayi ta gonda ake yin jami yafi an fahimta yasa har in kuna da kikkiawan hadin kai da kuma dukkan san junan ku an fahimta zamani na kwata saka zamani dan wani ke bantaccen gu ko kuma akwai na harkar tafiya ne ko kun je wani wakashi ko wani abu to in dai ku kun kai ku uku hudu biyar to ku dinga kokarin killace lokacin sallar ku ne isha kai wannan lokacin domin ita ce sallar da yinta a ƙarshen lokacin ta yafi yinta a farkon lokacin ta fara dukkan sallah guda hudu ne yin su a farkon lokaci yafi amma sallar isha yin ta a wancan lokacin kuma yafi an fahimta ya sama aikin Allah yake cewa ba dan dai kar abin ya zama to matsawa da takura ba ga ita wannan al'umma tawa ba to da na ce wannan shine lokacin da za ku sallar isha wannan shine lokacin ta wannan shine lokacin ta amma a kiyaye kar ka ji an ce akwai farala kace kai ba za ka yi sallar ba sai wancan lokacin kuma ya zama to kai kadai za ka yi to wannan malami ba su bada wannan fatawar amma in ka tabbatar zaka samu jami'i a wancan lokacin to yin ta a wancan lokacin ne fi balla ina fata an fahimta to malami ke cewa manzo Allah ke cewa la'amarta um bi hadhihi salah fi a hadhihi awqat da na umurci su da yin wannan sallar ta isha'i a irin wannan lokaci hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشه تكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace izau qimatu salah wa hadar li isha fabda'u bil asha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an kira sallar magrib an gane ko sannan kuma sai aka kawo abinci yini asha bil fatahati alal ayn Aisha shine sunan sallar amma Aisha shine abinci kuma an fahimta an kira sallar magariba sai ga abinci, ko an kira sallar isha'i sai ga abinci, ko sallar azhar ko sallar asr ko wace salla dai, to sai ma'aikin alaki ya fabda'u bil asha, ko fara cin abincin tu, sannan kuma bayan kun ci abincin sai ku yi me, sai ku yi sallar. An fahimta? Hikima anan shi ne, ita sallah babban abin da tafi bukata shi ne nutsuwa, ba a san a yi sallah ba cikin nutsuwa. An fahimta? Duk abin da zai ɗauke ma hankali, duk abin da zai shagaltar da kai, to ba a san ka matso da shi gunda za ka yi sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai misali guda biyu game da shi. Iya yawan nafili a gidansa, a ɗakin matansa. Wata rana na Aisha, Allah ya kare da ita, ma'aikin Allah ya yi tafiya, da ya tafiya kafin ya dawo sai ta aro irin kayan da Quraishi dinnan a gungiyar wata rana a sama, ta yi wa ɗakin ta ado kafin manzon Allah ya dawo. Da ya dawo sallallahu alaihi wasallama, gunda zai yi sallah inda yake fesin ya yi sallah, to ta sa irin sattara ɗin, irin abin da zai lullube bangon duka na ado ta sauransu. Da ya zo gunda zai yi sallah sai ci, wannan adan nan da yake cire shi gaba ɗaya, domin ba na sai dinga biciro min ina sallah, zai ɗauke min hankali. Iya wannan bangon ya ge wannan adan na kitu. Akwai lokacin da Abu Jahl ya yi wa manzon Allah kyautar wata abaya, sallallahu alaihi wasallam, kamar ka ce wata gari mai tsada mai aiki. Ya ce manzon Allah, ga wannan kyauta na kawo. Manzon Allah da ya sanya ta ya yi sallah, sai ga wannan ado-ado da wannan ruɗu-ruɗu iya bujiro masa a ransa. Iya kammar zarhe nan na ɗoto ya je biya wani ce zai sa shi ba zai. Sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Duk wani abu da zai kama shagaltar zuciya a sallah, to ana so ka rabu da shi musamman lokacin da za ka sallah. Sau tari za ga mutane wai ana sallah amma ana kiran sa waya. Wani kuma ya ɗauko wayar ma ya kashe wayar ya danna ya rijectin na kullum ma ba zai. Tana ta ƙara, tana ta hayaniya, kuma tana cike na cikin masallaci. Bayan kai already dama ta ɗauke ma hankali, to kawo jawo sanadiyar wasu ma ta ɗauke musu. Wannan aiki ne na zunubi ne wannan. Kuma a matsayinka na musulmi dai, kowaye yake kiranka kana sallah dai, ba a baka damar ka masa wannan kiran ba, kowaye. Tunda kiran Allah shi ne first. Ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. To dan me zaka ma bar wayarka a kunne? In ma ka bar ta a kunne, dan me ba za ka sata a salon ba? Kowaye. Ko Alhaji Bola Ahmad Tinubu ne ya kira ka, ko yi ne shugaban kasa yanzu, to ko shi ne ya kira ka kana sallah, ba za ka daga wannan kiran ba. To in ka san ba ka daga kiran, to me amfanin barin wayar kuma a kunne? An fahimci maganar? In kira ya shigo ma, kowaye ba na ce kowaye, in dai kana sallar farilla, kowaye ya kira ka a sallah, haramun ne ka daga kira. Haramun ne kai ko mahaifanka ne. In dai kana sallar farilla, to haramun ne ka daga kiran su kana cikin sallah. To kuma dan me zaka bar wayar rigitar ɗinka a gure? Kana so ka nuna mutane kana da waya ne? Yanzu wayar gasan ta zama jamfa a jos. To menene hikimar haka da? Saboda wannan akwai gaskiya rashin basira. Za ta ɗauke ma hankali, sannan ta ɗauke al'ummar da suke kusa da kai hankali. Maimakon ka samu lada, za ka juya da samun zunubi. Duk wani abu ko ka sako wani turare mai ƙanshin tsiya da zai ɗauki hankalin mutane. Ka san akwai wani in ya sako turare ma wani zai ji cikinsa kamar zai amai. Ko ba haka ba ne? To in dai irin wannan ne ka yi ƙoƙarin kar ka sanya shi lokacin zaka kuma sallaci. Manzon Allah ce in ka ci albasa ba ko ka ci tafarnuwa, to ka kiyaye shigowa cikin masallaci. Matuƙar ba ku kusar da wurinsu ba. Albasa, hadisi ya tabbata. Domin ba a san ka zamto sanadiyar jefa wani masallaci tunani a ransa, ba a so. Duk abin da zai cibuna wani ko ka kawo masa matsala game da sallah, ka rabu da shi. Wannan shi ne tsarin da musulunci ya dora mu kan yin sallar jinfi. ina fata an bayyana wannan kar mu yadda ka zamto dalilin ka wani ka samu tunani ka samu masa wani abu dardar a zuciyarsa game da sallah maimakon a koma da lada an kai wasa ko sai koma da zulumi barka duk wani abu da zai kawo wani tarnaki ko kai to ana son kokarin karabu da shi a cikin sallah gaba daya to ku duba abinci ana domin akwai yiwuwar in yunwa kake ji akwai yiwuwa idan yunwa kake ji to hankalinka iyakan abincin ka ko kuma za a yi 50-50 kuma gaskiya bane za ka yi sallar aka tauce maka gama ka riga cin abinci to maimakon kana sallah kana tuna abinci to sai manzo Allah ya ce ku bar sallar ku ci abinci da macinsa a cin abincin sa bai ba irin naka bane loma uku rita ke su yake nan tashi kai ne ka ci wannan cokali biyar a aji a dauko wannan a meko sai kai minti 30 kana cin abinci amma su karkarinta minti 2 uku sun gama cin abincin su domin ba cin abinci suka zo duniya ba ibadan suka zo duniya yasa wani yake wa Imam Malik tambaya cewa akaramu kallahu nini ne zo cin abinci a loma farko sai na manta bayyi bismillah sai shi ga ta biyu ne yace mallan a ta biyu ma na manta bayyi bismillah sai ga ta uku ita uku ma na manta ta kai loma nawa zaka yi ne kai dai kai bi kai kuma loma nawa zaka yi abinci ma iya nuna masa kan cewa luqaimatun din nan da manzon Allah yace loma biyu zuwa uku ai taita tsayar ma daga banka da take ba amma yanzu wani sai minti 40 ne cin abinci a dauko wannan dan cecokala ya aje a meko wannan dan cecokala ya aje a meko wannan haka to he manzo Allah ya ce to tunda ga abinci sabai to ku aje sallar ku ci abincin sai ku je ku yi sallar an fahimta kuma yayi wani hadisi da yake cewa duk mutumin da yake cikin matsuwa ta shiga makiwayi kamar bayan gida ya takura ka kofi tsari to shi ma ba a sallah a wannan gida an fahimta ka je ka biya bukatar ka ta bayan gida kofi tsari sannan kai alwala ka zo kai sallah a nutsai sannan ba a sallah ana ganin abinci a kusa ba a yi sai a fatse kara mata da sallah sai a gama cin abinci sannan a zo a yi sallah wannan duk suna nuna maka cewa sallah nutsuwa take bukata inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta ko ya fa iza ma'ananto fa aqimus salah in kun samu nutsuwa to shikenan sai ku tsaya da sallah an fahimta ma'aikin Allah ke cewa fabda'u bil asha sai ku fara da cin abinci din wa an ibn umar nahawu akwai abdullahi dan umar shi ma ya rawaito hadisi makamancin wannan hadisi na gaba wa li muslimin aisha imam muslim cikin littafin hadisi na aisha Allah ya kare da ita kala take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kunnanta taji yana cewa la salata bi hatarati ta'am ba sallah idan har an kawo abinci ga abinci an kawo kuma an kira sallah to sai a fara da cin abincin sanai ayi sallah din wala wa huwa yudafi al-aqaba thani sanan ba a sallah ga mutumin da yake matse fitsari ko bayan gida suna al-aqaba thani kamar ka takura da jin fitsari ko ka takura da bayan gida kana takura kana matsuwa to ba za ka yi sallah a wannan yanayin ba malami sai ya ce amma kai sallah a wannan yanayin Allah ba zai kira ba an fahimta wala huwa yudafi al-aqaba thani da lokacin da aka kawo abinci da lokacin da mutum yake takure na zagayawa bayan gida to ba a yin sallah a wannan yanayin an fahimta ba a yin sallah kamar yadda hadisi ya inganta hadisin na Aisha kuma wanda Imam Muslim ya fito da shi hadisi na gaba daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da su kale yake cewa shahida indi rijalun shahida indi rijalun mirudani mardiyuna ko wa ardahum indi wa ansu mutane da niyyar dajjin su ne kuma su ma yarda duni a gari ne sun zo waje na kai sun zo wajen Abdullahi dan Umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha ani salati ba'da subh suke tambaya ta cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallan nafili bayan sallan asuba hatta tadlu ash-shamsa wa ba'da al-'asr hatta taghrub da kuma bayan sallan al-'asr har sai rana ta fada ma'ana wa'ansu yardadduna ne ni ma yardaddin su ne suke fada min wannan labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hari kamar da yin nafil fili bayan sallan asuba hasirana ta fito haka nan yayi hari da yin nafil fili bayan sallan asar hasirana ta fada an bayyana akwai wata rana wani bawan Allah ya tashi ya ta sallar nafila bayan sallan asuba sai Sa'id ibn al-Musayyib Allah ta'ala ya ƙara masa rahama shi kai wanda ba a yin sallah yanzu ba a yin nafila bayan sallan asuba sai shi to kuma shikenan dan nayi nafila sai Allah ya min azaba sallah fa nake yanzu dan nayi sallah sai Allah ya kama ni min azaba sai Sa'id ya ce a dan kai sallah Allah ba zai ma azaba ba amma Allah zai ma azaba dan ka saba wa manzo tunda shi ma'aikin Allah ne ya hari a wannan kuma yafi ka sanin Allah kuma yafi ka sanin sallah an bayyana kuma Qur'ani ya ce falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ko ja kunne game da mutanen da suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai fitina ta riske su a duniyance ko Allah ko mai musu azaba a gobe alkiyama sai ce in ka saba wa manzon Allah Allah akwai yuwar zai ma azaba akwai ɗaya daga cikin malamai ni Ibn Hazm ne ko ɗaya daga cikin su ne dalilin da yasa ya baza mu neman ilimin addini akwai alaka makamancin wannan lokacin ya ga magaran mutane wanda ba malami ba ma dalibin ilimi bane ya zo an yi sallah ta azhar da aka gama sai wani shi to tayi ne na bila mana sai ta higa mana bibi can dai da yazo sallar asar an yi sallar asar sai ta taki zai na bila ya ce a zauna ba za ka sallah yanzu ce a can an ce ne kuma nan an ce kan ne yace ya abun haka ne to an ce wannan kabi ita ce sanadiyar yasa ya bazama neman ilimin addini har ya zama kuma abin da ya zama a duniyar ilimi gaci an fahimta saboda ka shi addini abu ne wanda sai an koyi shi ko an zauna a gun masana sa akwai abubuwa da yawa wanda kai a ganin ka a fahimtar ka daidai ne kuma addinin bai koyar da ya kare ba an ce malamai suna cewa karkashin wannan ba a so duk musulmi mu yi kamanceceniya ga wanda ba musulmi ba a ɗabi'unmu da yanayin ibadunmu da muke yi da kuma yanayin al'adunmu ba a so mu kwaikwayi su to su ibadarsu mafi girma musamman majusawa da mushrikai suna yin ta ne daidai lokacin da rana za ta fito ko lokacin da rana za ta fara wannan shine awqat guda biyu manya-manya daga cikin lokacin bautar mushrikai ko majusawa to sai manzon Allah ya ce khalaful yahudi wan nasara musaba musu yace hatta a wannan yanayin ma musaba musu an fahimta wannan daga cikin hikima da malamai suke fitowa ana sallan asuba ba da minti 40 ko kasa da haka rana za ta fito to ba a san ku yi musharaka da su suna bautar rana kana bautar Allah ba a san wannan haka nan rana za ta fada suna ta yawan bauta da sujjada ga rana da sauransu to kai ma kuma ba a so kai musharaka da su lokacin da suke ibada yi shari'ar ka tace ka bari sai rana ta fito lokacin sun gama nasu shirman ka bari kai kuma sai rana ta fada sun gama nasu shirman sai kai ibada ga cikin kuce wannan ne hikima mafi girma tsakanin karkashin wannan abu na biyu kuma malamai suke cewa tunda har ma'aikin Allah ne ya faɗa to kai ba ruwanka ma da wani neman dalili kawai tunda manzon Allah shi Allah ya turo ya koya mana addini kuma duk abin da ya faɗa shine addini a gun Allah to ya ce kar a yi a wannan lokacin saboda haka ba za ka yi ba kawai shikenan kamar yadda malam Tijjani Ahmad Burutum Allah ya ƙara masa lafiya yake cewa mu fa ba dage wando ba mu ja wandan mu zuwa ga ma'alwanta manzon Allah da zai ce mu sanya fali mu fito da shi wallahi sawabi haka ya faɗa ga yanda rayuwar Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya in dai ma'aikin Allah ne ya ce kaza to magana ta kare kuma iya daga cikin cikar imani da kuma cikar ruko da sunna har in manzon Allah yayi magana ka aiwatar ma ka baka nemi dalili wannan shine wa'ansu daga cikin sahabbai inda suke shuhura kenan irin su Abdullahi dan Umar an ce wata rana suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo karkashin wata bishiya tsakanin Makka da Madina sai manzo Allah ya dan sunkuya haka sai ya wuce wai Allah ko dan kar ganyen bishin ya taba shi ne ko wani abu yayi haka to wata rana shekara da shekaru dan Umar sun zo daidai gun sai gani a wannan gun wata rana manzo Allah muna tafiya yi wannan an sare bishiyar ba iya zuwa daidai gun ko ya tsuguna eh almajlis ke tambaya sai ka tsuguna sai wata rana dai muna nan gun manzo Allah ya tsuguna ni ma yasa ne ba sani ba bishiya ce ta sai ba bishiya bace ni dai na ga yi ni ma yanzu nake an fahimta to wannan shine al-aqzu bis sunnah abinda ma'aikin Allah ya faɗa ko ya aikata kai kai sai ya aikata kawai ba ruwanka da suwa da za su ce ko suwa da sun ce ko kaza da kaza da kaza duk ba ruwanka da wannan da'atu fi ma'amar wa tasdiqu fi ma akbar duk labarin da ya kama gaskata shi duk ubanin sa hauka wannan shine cikakken ruku ga sunna Allah ya ba mu ikon kwatantawa to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba a yin sallar nafila bayan sallar asuba sai rana ta dago hakanan ba a nafila bayan sallar asar sai rana ta fada akwai wani abu da malamai suka faɗa musamman game da bayan sallar asuba kai ne ka saba ka ta nan fiji raka'a biyun da ake kafin ayi sallar asuba ka saba yin su yau da gobe kana yi sai aka samu akasi wata rana ka tashi a makare kana tashi ai shiga sallar to malamai sun ce har inda yi sabon ka ne kana yi aka samu rana daya a cikin kwana 10 ko wata ta dan subuce ma to an ba da dama bayan sallar asubun immediately ka tayi kai wannan raka'a gurin malamai sun wannan bayanin gurin an fahimta amma in har mutun dama bai saba yi ba to ba a yadda kai wata nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito amma in yau da gobe kana yi aka samu ta rana daya ka samu makara ta riski ka to an ce ana yin sallar asuban ka tashi kai wannan nafila guda biyu sun halatar da haka din kamar yadda suka bada fatawa insha Allah hadisi na gaba daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an Abi Sa'id Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shams ba a yin wata sallah ta nafila bayan sallar asuba sai rana ta dago ta fito wala salatu ba'd al-asr hakanan ba a sallah bayan sallar asr ta taghiba ash-shams har sai rana ta hubi a daina ganinta an fahimta a karkashin wancan na sallar asuba akwai wata falala da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk mutumin da akai sallar asuba ya zauna cikin masallaci karatun qur'ani Allah ya hore masa yake azkar ne dukkan wani abu ne a sauraron darasi yake a masallaci bayan sallar asuba duk wani abun da yake da na alkhairi ne kana cikin masallacin baka fita ba kana zauna kana ta azkar ko karatun alqur'ani har sai da rana ta fito kana cikin masallaci dududu bai ba awa daya ba dududu na duba na ga bai ba awa daya tsakanin wannan fallar da zaka samu ka hakura kai nafil ko a sati ne ka dinga dauka rana daidai kace yau dai zan zauna na samu wannan fallar to manzo Allah ce in dai kana zaune kana wani abu na addini ya shagalta da kai har rana ta fito sannan ka sai kai nafila raka'a biyu to za a baka ladan aikin haji da umara haka manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam za a baka lada tamkar kai aikin haji da umara haka manzon Allah ya faɗa kaga wannan fal ai ba karan falla bace in ma baka iya yi da sati ka dau a wata kai so dai ba ka hakura da duba waya ka hakura da jin labaran waye da waye duk ka hakura a wannan dai dan awa ɗayan nan dai karaya ka samu na albarka amma wasu diwa ba su yi ana sallama yadda kasan tsikarin su ake kawai sun koma sun kwanta sun dau waya suna ta duba wannan farilla ce ka dage ko a wata-wata ko a sati-sati ka tabbatar kana yin wannan ka zauna karatun alkur'ani ne azkar ne subhanallah walhamdulillah zuwa salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa istighfar duk abin da Allah ya hore ma zauna awa daya ce ba daga sallaman sallan asuba zuwa fitowar rana din baya fin awa daya shuruq din baya fin awa daya to kai wannan ga irin fallar da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yi wata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito, haka nan ba a yin sallar nafila bayan asar har sai rana ta fito. Qala al-musannif rahimahullah, wanda ya littafin Allah ya masa rahama yake cewa haka ne ko wa fil bab, a cikin wannan babin, an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Huraira, an gane ko me shi a gaba, wa Samurah bin Jundub wa Salma bin al-Aqwa wa Zaid bin Sabit wa Mu'az bin Aqra wa Ka'ab bin Murrah wa Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu wa Amr bin Abasa as-Salami wa Aisha radiyallahu anha, an gane ko, wasana bihi ko wa lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan duk jerin sahabban da ya rawaito ya kawo su anan ya ce dukkanin su dai bayan dai kowa yayi riwaya makamancin wannan akan manzon Allah ya hana yin sallar nafila bayan sallar asuba, haka nan ya hana yin sallar nafila bayan sallar asar har sai rana ta fito can nan kuma sai rana ta fara. Duk wannan sahabban da ya ebo wannan tabi'in ne na ƙarshe Amr bin Abasa yake cewa shi kadai ne ya ji daga gunna na Aisha, amma duk sauran darar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma an Umar bin al-Khattab, Jabir yace Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi, ja'a yawmul Khandaq, ya zo a ran da aka yi wancan yaki Ghazwatul Ahzab, an gane ko, ba'da maghribati shams, bayan rana ta fada, faj'ala yasubbu al-kuffar quraish, sai yake zagin kafirin quraishawa yake zagin su, wa kala ya rasulullah, sai Umar yake cewa ya ma'aikin Allah, amma kittu an usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu taghrib, dalilin da yasa nake zagin su inji Umar su ne dalilin su ne ga sunan mun kasa yin sallar al-asr, ba mi sallar al-asr ba har sai da rana gashi tana kwaro fado, sun hana mu sallar al-asr har sai da rana ta fada gashi. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha, yace ni ma ban sallaci da Umar ba kai kadai ba, ni ma wannan sallatul asr ban yi ba. Fa qumna ila Batahan, yace sai muka tahi zuwa ga Batahan, sunan gu ne, fatawadda lis-salati, sai muka yi alwala domin yin sallah. An fahimta? Fatawadda lis-salati, sai manzon Allah yayi alwala, wa tawadda'na ko mu ma sai muka yi alwala din. Fa salla al-asr ba'da maghribati ash-shams, sai yake ta sai muka yi sallar al-asr bayan rana ta fada, summa salli ba'daha al-maghrib, sannan sai muka yi sallar maghriba bayan min sallar al-asr. An fahimta? Wannan shine karshen babu, kuma abinda zamu fahimta anan daga cikin dalilai da suka halartar ma da ka jirkinta sallah akwai irin wannan, an ce can akwai yan fashi ko yan kidnapping ko wani abu dai wanda zai iya salwantar rai ko dukiya, ka tsaya kuna yaya za a yi har lokacin sallah ya wuce ba ku yi wannan ba ku da matsala. An fahimta? Kuma abu na biyu, koda ba ku yi sallan azhar ba, ba ku yi la'asar ba, ba ku yi magariba ba, rana ta fada kenan, to idan kun tahi yin sallar ta farkon za ku fara yi, sai ku yi azhar sannan ku yi la'asar sannan ku yi magrib. An fahimta? Duk sallar da ta baraka don uzuri karɓaɓɓe a shari'a, to wanda ta fara barin ka ita za ka fara yi, sannan mabiyarta sannan mabiyarta sannan mabiyarta. To wannan shine abin da zamu iya tikewa a kansa insha Allah, lokaci ya cin mana abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa, abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kansa, Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata. Muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya. ya sa muna cikin intabin bayi a wannan wata mai tarun albarka ina sai ya sa muna cikin masu babbaran mu a wannan wata mai tarun khairi Allah muna roƙonka ka hada mu da alkhairi da duniya da lahira Allah muna da tsarin ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira na
hadisin ne kamar hadisin da yace idan mun yi shi daga gida Allah so yi na bila raka'a bi kafin ya fita
na
iya matsayin hadisin da cece ne kuma hadisin akwai
to gaskiya baya cikin hadisan da suka zama tun hadisi ne mashahurai
na
wanda ake nuna kwadaituwa game da wannan nafila ita waccan nafila ce ta haja
na
idan har kana da iko din yin ba matsala bane ba laifi bane da lokacin da zaka fita musamman fita ta safi lokacin walhali ko kasa da haka kai Allah ka yi nafila raka bi ka fita bane mai kyau amma baya cikin abin da zama to Allah zanta mai shi na dole baya ci an fahimta kuma abu na biyu akwai wan suna filifili zawatul asba kamar ka shiga masallacin shi kai raka da tahiyatul masjid yawa an gane ko kamar dai na filifili dai masu asbab dai an ce to su ba a mura'a da wannan lokuta indai nafila ce wanda take da dalilin yinta a shari'ance yau tana da sababin yinta to an ce waɗannan lokutan su ba sa cikin wanda aka haɗa za a yi wallahi ta'ala Allah ta'ala ka jigan mu yawa ka jigan mahaifan mu ka shirya da mu da zuriyar mu ku samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka taimaki mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya da mu kuma Allah ya kara mana lafiya da imani dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wanda yanzu zai mana matsala Allah ta'ala ka mana magani shi Allah ta'ala mana roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya na
kaji bayan ba abin da Allah bayan sallan asuba mutum da ya duke bai samu ya yi sallar bai samu ya yi rakatun fajr ya zo sai ya samu ya shiga da sallar ya zo ya samu ya shiga ya abu na yi ya zo
ya haka
ana sallar ma fita shi
ai na yi bayanin ko yanzu ka zo yawa an yi bayani abu idan har ka saba yin rakata na alfijir kafin ai sallar asuba ka saba yi a samu rana daya a sati ko kwana goma ko wata ka samu makara haka kamar yadda ka faɗa din ka tashi ana sallah ka kana tashi sallah za ka yi kenan to in dai ka saba yi aka samu matsalar makara to an baka dama ana idda da sallar asuba ka tashi kai ga yanka amma wanda bai saba yi ba to ba bashi wannan dama wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahi a'lam muna addu'a ga shi wanda ya saka wannan masallaci Allah ya saka mai alkhairi dukkan abin da yake na alkhairi Allah ta'ala ya karba musu da mu duka mahaifansu da namu duka Allah ya jikansu ya gafarta musu zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ya musu albarka ya shirye da su tafarki madaidici a yi nashin hanyoyinsa na alkhairi Allah ta'ala ya kara buɗa masa da mu duka abin da yake jin tsoro na shari'a Allah ka tsare mu gaba ɗaya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله